daga gundumar Colombia sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Litini 26 ga watan Fabrairu shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 6049 da kuma 40 a jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a barkanmu da wannan lokaci baba ya ku makiri ne tare da ladan Ibrahim Ayawa zamu gabatar muku da shirinmu na warhaka kafin ku ji rahotannin mu ga kanin labarai
Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta tabbatar da bacewar yara yan mata su 110 na makarantar Dacce jiya Lahadi wani sabon fada ya barke a kusa da Damascus duk da bukatar da Majalisar Dinkin Duniya ta yi na tsagaye ta bude wuta na tsawon kwanaki 30 Prime Minister kasar Somalia Hassan Ali Kaire ya umurci yan sanda da jami'an leke asiri da su gaggauta inganta matakan tsaro a Mogadishu
to kanin labaran kenan aka ji to bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa rundunar sojan Najeriya ta ce za ta sa ido akan tsaron makarantun sakandare yan mata a arewa maso gabashin kasar inda ya shafa ma da rikicin Boko Haram inji Major General Dabdi Amadu sai dai kuma ya ce
yan jaridu da wanda suna ko na radio ko kuma na takarda ya kamata suna fadin gaskiya abin da ya faru su fada yanda ya faru
shugaban mu jami'ar Ecclesia yan uwa ta Najeriya na kasa ya kira ga hukumomi da su gina masallatai da mujami'u da shagogi da aka lalata su a cikin rikicin Boko Haram a jihar Adamawa ya kuma yi gargadi yana cewa
ina kira ga dukkan fasoshin EYN akan addada zama da hakuri ayi wa'azi ba nake ba wa'azi na salama
Ibrahim Alfa Ahmed kuma na tafi da shirin sa na ciki da gaskiya amma duk sai bayan an sha labaran duniya
Masauri assalamu alaikum Bayan da aka yi kwanaki da dama babu wani bayani daga bakin jami'ai a jiya Lahadi gwamnatin tarayyar Najeriya ta tabbatar da bacewar yara yan mata su 110 a bayan harin da yan Boko Haram suka kai wata makarantar sakandaren yan mata da ke garin Dapchi a jihar Yobe ma'aikatar yaɗa labarai ta ce wannan adadi na yan matan makarantar sakandaren kimiyya da fasaha da ta mata da ke garin Dapchi a cikin jihar Yobe su ne waɗanda aka gaza samun wani bayani game da su bayan waɗanda ake tuhuma cewa yan ta'addan Boko Haram ne suka kai musu hari a daren jiya Litinin da ta gabata shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya faɗa jiya Lahadi cewa an ƙara yawan jiragen yaƙi da sojoji da za su yi aikin nemo waɗannan yaran mayaka ɗauke da makamai sun kutsa cikin garin Nadarci da Marancan Litini inda aka ce sun yi ta tambayar hanyar zuwa makarantar waɗannan yara da farko dai mahukunta sun ƙaryata cewa an sace yan matan ne suna cewa yaran sun buye ne a cikin daji lokacin da aka kai musu harin Jaladi wani sabon fada ya barke a kusa da Damascus duk da bukatar da Majalisar Dinkin Duniya ta yi na tsagaye ta bude wuta na tsawon kwanaki 30 domin ba damar gudanar da ayyukan ceto da kuma baiwa ma'aikatan jinya damar shiga cikin yankin kungiyar nan mai sa ido kan kare haƙƙin bil'adama a Syria da ke da babban ofishinta a Birtaniya ta ce an kashe wani yaro guda kana sama da mutane 12 suna fuskantar matsalar numfashi sakamakon harin sinadari mai guba na chlorine da aka kai a gabashin yankin Gauta wanda ke kusa da Damascus wannan abin ko ya faru ne a jiya Lahadi ma'aikatan tsaron Rasha ta ce shugabannin kungiyoyin mayaka dauke da makamai su ne suka shirya wannan harin na guba domin shafa gwamnatin Syria kashin kaji cewa tana amfani da makami mai guba wannan bayanin na dauke ne cikin wata sanarwar da ke cewa al'amura a yankin gabashin na Gauta sai ƙara muni suke yi haka kuma mutane tara sun rasa rayukansu a yayin da wasu 31 suka samu rauni a wajen babban birnin kasar ta Syria wannan ya kawo adadin ƙarin yawan mutanen da suka mutu ya haura 500 a fadan da aka yi a cikin satin da ya gabata shugaban kungiyar sanya ido a kan al'amuran na Syria Remi Abdulrahman ya ce a bisa dukkan alamu har-haren ta samu ta sama sun ragu amma kuma na ƙasa ya ƙara kamari kafofin yaɗa labarai mallakan gwamnati sun ce sojojin gwamnati sun samu damar ƙara kutsawa cikin gundumar Gauta da ke gabashin babban birnin ƙasar sai dai kuma sojojin da ke yaƙi da na gwamnati sun musanta cewa sojojin gwamnati sun samu wani ci gaba a bakin dagar cibiyar yaɗa labarai ta Gauta wadda ta samu yaƙar gwamnati ta ce dakarun wasu 'yan tawaye da ake kira rundunar Islama sun tare hanyar sojojin gwamnati suka kashe wasu su da dama. General Muhammad Bakari na kasar Iran ya ce kasar sa wanda ke marawa shugaba Bashar al-Assad baya ya ce kasar sa tare da Syria za su mutunta kudirin na majalisar dinkin duniya. Sai dai kuma Bakari ya faɗa cewa yarjejeniyar tsagai ta budauta bata hada da ungwannin bayan garin Damascus ba, yace waɗanda suke hannun yan ta'adda. Shi ko dan fafitukar kare haƙin bil'adama na Gauta Ahmed Kausar yace gwamnatin Assad dama magoya bayan ta ba su mutunta komitin tsaro na majalisar dinkin duniya ba, domin ko sun yi gaban kansu sun kai mummunan hari a Gauta daga sassa daban-daban bayan ko an riga an cimma matsaya kan wannan lamari. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka dake nan birnin Washington DC. Prime Minister kasar Somalia Hassan Alkare ya umarci ƴan sanda da jami'an leken asiri da su gaggauta inganta matakan tsaro a Mogadishu, babban birnin kasar, a bayan wani hari da kungiyar Al-Shabab ta kai wanda ya sanadin mutuwar mutane kusan 40 a ranar Juma'a da ta gabata. Harin na ranar Juma'a shine irin sa na farko da kungiyar ta Al-Shabab ta kai a babban birnin kasar tun cikin watan Oktoba bara, inda wata babban mota ta tada bom da ya dalilin mutuwar mutane sama da 500. Sai kuma wani harin da suka kai a hotel sati daya bayan aukuwar na babban motar, nan ma mutane 30 suka mutu. Tsaro shine abinda muka sa gaba yanzu, inji Kare, ba za mu yadda da kashe mutanen mu ba, ba za mu yi kasa a gwiwa ba don harin ta da bom guda daya ko biyu. Wajibi ne ku tabbatar an kawo ƙarshen rashin tsaro a Mogadishu. Gwamnatin shugaba Trump tana nuna dari da aniyar da Koriya ta Arewa ta bayyana na yin tattaunawa da Amurka. Kakakin fadar shugaban Amurka ta White House Sarah Huckabee Sanders ta ce za mu sanya ido mu ga ko sakon da Pyongyang ta bayyana yau na sha'awar tattaunawa da Amurka na nufin matakin farko ne na yin watsi da makaman nukiliya bangaren ta. A yanzu kuwa tilas ne Amurka da sauran kasashen duniya su ci gaba da bayyana Koriya ta Arewa a fili cewa shirin ta na nukiliya da na makami masu linzami ba za a taba amincewa da su ba. Ta bayyana cewa Amurka da Koriya ta Kudu da ma sauran kasashen duniya sun yarda cewa tilas ne duk wata tattaunawa da za a yi da Koriya ta Arewa ta kai ga raba kasar da duk wani makamin nukiliya. Tilas a ci gaba da gagarumin matsin lamba da ake yi har sai Koriya ta Arewa ta rabu da makamin nukiliya. Kakakin ta ci gaba da cewa kamar yadda shugaba Trump ke cewa akwai falala mai tarin yawa ga Koriya ta Arewa muddin ta watsar da batun mallakar makamin nukiliya. Sanders zai ta yi wannan magana ce a lokacin take kasar ta Koriya ta Kudu sa'in da ta raka diyar shugaba Trump Ivanka jiya Lahadi wajen bikin rufe gasar wasannin motsa jiki na hunturu na Olympics a Pyeongchang. Babban jami'in tsaron wata karamar hukumar jihar Florida, inda wani hatsabibin yaro dan shekaru 19 ya yi harbin kan mai uwa da wabi, ya lashe takobi jiya Lahadi cewa zai binciki irin rawar da hukumar ƴan sandar ta taka wajen mai da martani ga lamarin da kuma yadda aka kasa daukar matakin rigakafi a bayan irin alamun da aka yi ta gani game da wannan matashi makonni da dama kafin aukuwar wannan lamari. Babban baturen ƴan sandan karamar hukumar Broadwater Scott Israel ya faɗa wa gidan talabijin na CNN cewa za su binciki dukkan matakan da ƴan sandan su suka dauka da waɗanda ba su dauka ba, sai dai kuma ya nuna fusatarsa sosai akan wani ƙwararren ɗan sanda guda ɗaya mai suna Scott Peterson wanda yana ƙofar makarantar sakandare ta Parkland a lokacin harbe-harben makonni biyu da suka shige, amma kuma ya ƙi shiga cikin domin tunkarar Nicholas Cruz wanda ake zargi da bindige ɗalibai har 14 da malamai uku. Scott Israel ya ce wannan abu ya sa na yi ƙasa a gwiwa ƙwarai da gaske na rashin shigan abokin aikin mu ciki wannan sakaci ne da aiki. Israel ya ce yana ganin hoton bidiyon abin da ya faru ga Peterson a wajen makantan lokacin da ake aikata wannan tawasan, sai ya dakatar da shi daga bakin aiki tare da raba shi da albashi.
Ladan Ibrahim a yau kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, rundunar sojan Najeriya na shirin daukar kwararren matakai domin daƙile hare-haren da Boko Haram suke kaiwa a makarantun ƴan mata na sakandare a Arewa maso gabashin Najeriya. Ga dai Mustafa Nasiru ba tsari da rahoto da ya shirya mana akan haka.
Rundunar sojin Najeriya ta ce za ta rika sanya idanu sosai a makarantun sakandare na mata da ke yankin arewa maso gabashin Najeriya domin tabbatar da tsaro a kansu. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da ake kokarin sanin makomar wasu daliban makarantar Dabci da ke cikin jihar Yobe, waɗanda ‘yan ƙungiyar Boko Haram suka kai mahari a cikin makon jiya. A lokacin da yake bude wani sabon ofishin headquarter artillery da kuma wajen bada horo ga sojoji a barikin sojojin da ke Kwantagora ta jihar Niger, Daraktan ayyuka da bada horo na rundunar sojin Najeriya, Major General David D. Amadu, ga abin da yake cewa.
It's the lead agencies for that is actually the police and the other security agencies while we are busy carrying out the kinetic aspect of the war. However, it does not stop us from patrolling around all those areas, which we normally do once a while. So that is ongoing.
Yace ko da yake aikin bada tsaro a makarantun na ƴan sanda ne da kuma sauran jami'an tsaro, da a lokacin mu kuma muna can muna fafata yaki da ƴan ta'addan, amma hakan ba zai hana mu sanya idanu a waɗannan wurare ba, wanda kuma dama muna yin hakan. Manjo Janar David D. Amadu, wanda shine ya wakilci shugaban rundunar sojin Najeriya Lieutenant General Tukur Burtai, ya buƙaci haɗin kan ƴan jaridu da ma jama'ar gari, musamman a yakin da suke yi da ƴan ta'adda, kamar yadda ya mun ƙarin bayani a cikin harshen Hausa.
Yan jaridu da wanda suna ko na radio ko kuma na takarda ya kamata suna faɗin gaskiya abinda ya faru su faɗa yanda ya faru, da kuma maganan jama'a ne ya kamata suna gaya mana abubuwan da ke faruwa, inda za mu samu wayannan mutanen da suna tar mana da suna ba mu matsalan zaman lafiya, ya kamata suna gaya mana inda suke na sun faɗa, kagan sai mu ma sai mu je wurin mu kawo su mu sanar za mu da su.
Manjo Janar David D. Amadu ya ce za su ci gaba da ba da kulawa ta musamman ga sojojin Najeriya, musamman wajen sama musu muhalli mai kyau domin warwalarsu.
To ai maganin zama, ka san idan mutum baya da inda zai kwana da kyau, to ai akwai fasala, akwai damuwa, ko ba haka ba. Amma nan ka gan cewa duk inda suke kwana yanzu ya riga ya gyara musu, ya ba su ruwa, ba abin da bai musu ba, inda kowa na son jin daɗi, haka shi ma ya yi masu wajen mu, kuma muna godiya kai.
Mustapha Nasiru Batsari, Murya Amurka, daga Mina a Najeriya.
Ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da ‘yan mata. Najeriyar mu ce, kar mu bar ta ta wargaje.
To madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari. Shugabanmu Jami'ar Ikkilisiya ‘yan uwa ta Najeriya ta shirya ko kuma wato ya yi gargaɗi cewa a riƙa wa’azi ba na ƙiyayyar juna ba. Ya yi wannan jawabi ne a wurin wani taro da mujami'ar ta shirya a jihar Adamawa. Ibrahim Abdulaziz na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana.
A wajen babban taron shekara-shekara na fastocin majami'ar Ikkilisiyar ‘yan uwa ta Najeriya EYN wanda aka gudanar a Shakkwata majami'ar da ke Kwarhi, shugaban cocin Ikkilisiyar Reverend Joel Bili ya ce yanzu haka ma al’ummomin da suka koma yankunansu da aka kwato a ƙananan hukumomin Madagali, Cibo da kuma Goza na mako cikin yanayin zaman ɗaɗɗayar sakamakon harin sarika noke da kuma garkuwa da mata da ƙananan yara da mayaƙan na Boko Haram ke yi a waɗannan yankuna. Shugaban majami'ar ya ce kamata ya gwamnatin Najeriya ta ɗau mataki ne shawo kan wannan matsala da kuma sake gina garuruwan da aka lalata na yadda jama'a za su samu natsuwa.
Muna kira bisa gwamnati ta raya a gina dukkan coces da masallatai da shaguna da gidaje wanda aka lalata su, a kuma gyara mana hanyoyi. Ka fito daga Jimeta yau ka gan hanya kamin ka zona sai da kunkusan ka ya sha wahala, so muna kira a yi mana wannan abubuwa shida bi da talaka yana so. Jama'a kuma su koma al'ummansu inda suna zama, su koma su je su ci gaba da harka na yau da kullum, su yi walwala su ci gaba da zaman su.
Haka nan kuma shugaban majami'ar ya ma buƙaci gwamnatin jihar Adamawa da ta sake gina musu majami'un da ‘yan Boko Haram suka lalata musu a jihar, kamar dai da gwamnatin jihar Borno ta yi.
Gwamnati jihar Borno shi His Excellency Governor Kashim Shettima ya renovate mana churches guda 15 na EYN kawai, uku daga wasu 300, in ba shi ba ba wani abin da taimako mun ta samu gun gwamnati ta raya. So muna koka da babban murya, muna kira bisa gwamna shi mai gidan governor na Adamawa shi ma ya kwaikwayo abin da governor Borno ya biya yi, domin mun fi yawa kristoci a Adamawa akan Borno. Ina kira ga dukkan fasoci na EYN
wa'in akan addada zama da hakuri ayi wa'azi ba nake ba wa'azi na salama wa'azi wanda zai bi ya motsa zukatan membobi a rungume kowa da kowa al'umma da Krista da musulmi akan yan wane
to ko mai mahalarta taron ke cewa rabaran Ezekiel Elibedu da kuma rabaran Nasara Kialbat na mako cikin mahalarta wannan taro
na amfana cikin koyes wanda aka yi sosai ya bude idanuna akan kalubalai na wannan aiki da kananan kalubalai ne muke fuskanta ba musamman na canjuwar zamani yadda zamani ke canji kullum haka kuma mutanen zamani suke so su ga pasto yana tafiya tare da zamani to wannan ya bude ido na sosai ya kara shiryar da ni cewa in natsu in ga me yake faruwa domin in iya zama daidai kaman karen bana mai farautan zumun bana
gaskiya abu ne wanda yana da daraja a cikin rayuwa domin tarwa na manya wanda baka taba yi tsammani da bai yau kana a tsakanin su ai abu farin ciki ne ma gaskiya da na halarwa na taro na gan cewa abu ne mai daraja a cikin rayuwar mu kuma nagode ma Allah nagode ma shugabancin na wannan iglesia EYN da su gani ya jaddance su sa mana hannun mu halarwa wannan daruwa taron ya kara bude min ido cewa asai amma sai ga shugaba yana da kyau ka iya san wayin su kalubala domin ka iya karantar ma iglesia da kuma wayanda ma ba su iglesia domin a iya zaunan lafiya
kimanin sabbin fastocin cocin 112 ne ma aka rantsar a wannan taro na saba ki daya inda ga shakewa Najeriya addu'a ta musamman Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
kuma da na gaida Ibrahim Abdul Aziz waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC to yanzu ko karfe 12 ne da minti 17 na dare ga kuma shirinmu na gaba
jama'a assalamu alaikum makon da ya shige muka muku alƙawarin neman jin ta bakin hukumar DSS wadda wasu jami'anta suka bindige suka kashe wani magidanci mai suna Muhammad Inuwa mai kaji na unguwar Gayawa dake karamar hukumar Ungogo a jihar Kano kamar yadda aka ji a shirin na baya a bayan da marigayi Muhammad Inuwa ya rasu a asibiti an tafi da ƴaƴansa guda biyu da suka kai shi asibitin zuwa ofishin hukumar DSS dake nan Kano inda daga bisani suka rike guda akan wai yana da wata alaka da Boko Haram to a yau muna tafa da labari mai dadi kan wani bangare na wannan lamari wato yadda gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduji da kansa ya karbo Abubakar Muhammad Inuwa kamar yadda ya alƙawari har kuma ya koma gida to sai dai kuma har yanzu babu wanda ya musu maganar mahaifinsu da aka kashe wanda aka bayyana musu cewar bisa kuskure ne koda kuwa bisa kuskure din ne marigayi Muhammad Inuwa mai kaji Gayawa yana da iyalai masu yawa waɗanda dukkansu a kansa suka dogara domin ci da sha da sutura na yau da kullum za mu waiwayi maganar amma bari mu faro da matar marigayin da kuma sako musu ɗa da aka yi
sunana Maryam Muhammad Inuwa
ya zuwa yanzu me ake ciki dangane da yaran ki Abubakar
aron Abubakar ya dawo gida gashi nan mun je gwamna ya aiko muka je mu
dake da waku kadai
da ni da mai gari da nan makocin nan namu
gari nan ina kin
nan nan Gayawa muka je da shi ya ba mu shi muka taho ne ba ni abu aka ce mun ba
dangane da shi batun yaron naki daga can gidan gwamnati aka ba ku shi kuka taho da shi ko kuma ya
a gwamna ne ya karbo shi ya ba mu shi muka taho
yadda ya alƙawarta ba
kware kan dan hannan sa ya aiko yace insha Allah za a je shi ko ya kawo shi ko ya aiko mu je mu taho da shi kuma haka din aka yi ya aiko muka je ya ba mu shi muka taho gida ne masa godiya
shi ma Abubakar yayi mana bayanin yadda aka yi har aka ce an kama shi da dalilan da aka bayyana masa har izuwa ga yadda gwamna Ganduje ya karbo shi daga hannun hukumar ta DSS
da farko ga mun cikakken sunanka
Abubakar Muhammad Inuwa
kuma kai ne
nine mutumin da aka kashe mai mahaifinsa mutanen sa kama shi ba tare da ya kashe laifin komai ba
amma daga baya a lokacin da abin ya faru su sun ce suna zargin ka ne da misali alaka da wani mai laifi da suke nema misali me ya faru tun daga ranar da kuka je asibiti
eh to mu daga ranar da muka je asibiti sun ce mu je inda shugaban su yazo to sai yake cewa mu zo za a taimaka mana kuskuren aiki ne mu yi hakuri suna ta ba mu
kuskuren aiki ne me
kuskuren aiki ne harbin da suka yi mu yi hakuri sai nake ce mai yalla bai amana adalci sai ke cewa za a amana adalci suka je aka aje gawa likita yazo sai suka juya za su tafi suka juya za su sai muka fito muka zo sai nake daukar lambar motar su nake daukar lambar motar su zo saboda mu san ko soyawa ba a lokacin to amma to ni ba sanin suna kallo na ko ba sa kallo na daga baya sai suka zo suka samu a mota za su kai mu gidansu mu je mu kwana da safa za a zo asirin mahaifin mu sai ke taba kwanta man da hankali har su zo ba asirin mahaifin mu kuma daga bisani da muka zo gidansu har misalin 12 sun ba mu wayar su wayar muka yi muna ta waya da mutanen gida ina kwanta musu hankali ina cewa ai an mai ana mai aiki ne amma za mu to gida sai cewa za su tawo amma tun a daren yaransu to daga bisani kuma tun da suka yi meeting din su shine to suka ce ai ana zargi ne ni ne mai waya ko dan uwana sai na ce ni ne mai waya sai suka ce ana zargi na ne da boko haram kuma har zuwa lokacin da aka ajiye ni ba wanda ya zo min wata tambaya ba amun hoto ba a gida ba rubutu kawai aka suka je suka ajiye ni kawai dutse babu wata tambaya sai dai in lokacin ba da abinci yayi daga 12 daga 11 rana zuwa 12 rana a ga maka daren da na safi shikenan kawai kai da su
a lokacin kwanan ka nawa
kwanan 22 a wurin sa aje tun da je ko ruwa baba na yi wanka ba sai ran da zan fito tukunna aka je aka dafa mun ruwan zafi nayi wanka aka ce ƴan uwana za su zo nan gidan su tafi da ni daga misali kusan karfe 3 na rana sai aka zo da mota shi shugaban nasu bayan ya zo sai aka zo da mota sai aka sani shi ma ya hawo mota ana tafiya sai na gane shi ga mai hawo zai sai daga an yi
gidan gwamnati
ke eh gidan gwamnati sai daga an yi state road din teacher state road aka shiga ne gidan gwamnati sannan sai na hango ƴan uwana a saman bene to tun daga lokacin da shi daidai da muka je in muka zauna da muka je muka zauna shine to shi shugaban SPS din shugaban gidan kenan shine to sai ya shiga da shi da ganduje sai kai kusan minti 30 haka daga bisani kuma shine to sai aka ce mu shiga
to shi kai ina kenan
mu shiga cikin falon da gwamnati yake
a lokacin ofishin gwamnati
eh a lokacin ofishin gwamnati muka je da muka shiga shine shi gwamnati sai yake cewa sai tayi sai mai bayani shi gwamnati
shi waye masa bayani
shi shugaban DSS din sai shi gwamnati sai yake cewa ka ji an ce kai mai laifi ne sai da ce mai yalla bai ni ban taba aikata laifi ba sai sake mai ta to ai ka san ce kana da alaka da wani a Maiduguri sai ni ban san hanyar Maiduguri ba ban taba zuwan ta ba sai shi to an yafe ma daga wannan yafe
shi waye ne ma
shi mai girma gwamnati daga wannan yafiyar shikenan sai ya ce ai a rufe taro da addu'a sai shi hakimin ungwaggo kenan sai ya ce ba za a rufe taro da addu'a ba sai ya gaya mana makoman mu tukunna sai ya sake cewa a rufe taro da addu'a so uku hakimi yana cewa sai ya gaya mana makoman mu tukunna za a rufe taro da addu'a sai ya ce ai za mu je ta bakin ya za mu je daga bakin kantoma
na karamar hukuma kenan
eh kantoma na karamar hukuma shine har yanzu mu dai shiru babu abin da muka ji
daga nan sai me fa
zuwa wajen su daga nan sun ce za mu
koma daga nan ofishin gwamnati sai me fa
daga nan ofishin gwamnati babu abin da ya fara kawai su towa gida muka yi da ƴan uwan mu suka ce za mu koma da hoton dan uwana da nawa amma duk koma da muke ba mu hatsuwa da shi wannan lawyer nasu sai mu je mu tarar bayanan sai mun yi waya ga mu nan mun taho sai mu je mu tarar bayanan sai ya kara mana sati saboda wayata a lokacin sun ban wayata kuma suka kara an shan wayata ni ban ni sani saboda wayata nake komawa amma ban da wayata ni ba abin da zai kaddara wannan saboda abu ne ya riga ya faru ko ba mai iya maka wannan dole sai dai kai hakuri sai dai ubangiji dama
to yanzu misali ku me kuke fata mahukunta a jihar Kano kama daga mai mataba sarki da shi kansa gwamnati mai girma gwamnati sai muku dangane da wannan abu da ya faru yake da misali kamar abin da suke cewa zargin da suke cewa da alama kamar daga baya an ga kamar ba haka bane
yake mu dai abin da mu dai muke fata sarkin Kano ya mana sanar da gwamnati mu dai amana adalci amana adalci muna da yara kanana sosai kuma gaba ki dai ba karfi gari ba a wajen Allah muke nema dai shine daman mai wa kowa kawai shine mu abin da muke fata da masarautar Kano tunda masarautar mai adalci sanan da shi mai girma gwamnati amana adalci kamar yanda ya ambata zai yi adalci su mana adalci mu shine mu fatan mu
kamar akan lokacin da kuka je ofishin shi mai girma gwamnati misali baya ga cewar an yafe maka shi da kamar yadda kace mun ya gaya ma cewar an yafe maka ba wani abu da ya kara gaya maka
ba wani abu da ya kara gaya mu shikenan abin da ya hada mu da shi dan ko wata magana ta sisi ba ta hada mu da shi ba har izuwa yanzu kuma kuma suna cewa in wasu zo gidan mu bincike mu babu wanda zo gidan mu bincike har yanzu a lokacin da nake wajen sa aji ina tambaye shi Allah bai ya babata sai ce min yaro gidan babata lafiyar ta galau kuma sun ce mun tun awa shagari an yi zana idan mahaifina amma mahaifina da kai kusan kwana 18 tukun da aka zana idan shi kuma ni a handa na fito a wajen su ni ba mai laifi bane kuma abokina ba mai laifi bane amma
shi waye abokin naka
basu gaya mun ba na tambaya a gan waye abokina basu gaya mun ba har yanzu
wato lokacin da suka je ma misali me suka ce maka suna zargin ka da shi
Boko Haram suka ce suna zargina da shi amma ba ka san ko waye ba to abun nufi ni abokin ini ba san ko waye ba kuma na ce su gaya mun
basu gaya ma waye ba
basu gaya mun waye ba kuma suka ce shi ba mai laifi bane shi abokina wanda suke amma shi yana lamba mai laifi shi kuma kasuwanci suke da shi tunda ni ba mai laifi bane abokina ba mai laifi bane kuma to ya akai ba a gaya mun shi abokin na waye ba har yanzu har izuwa gobe ba a gaya waye abokina bane
to yanzu misali daga karshe ku menene fatan ku ga manya iyaye a jihar Kano ku iyalan markai
to mu dai fatan mu dai manya iyaye a jihar Kano su shiga magana amana adalci tunda dai gabaki ɗaya duk musulmi ne kuma da mandin mai rai canza shi amma ya mutu ba ta hanyar da ake wannan ba ya mutu ta hanyar wani wata hanya wadda bai kamata ba bai ji ba bai gani ba ta wannan hanya ya mutu dai abinda muke fata mu hukunta dan Allah amana adalci shine kawai mu fatan mu da su
mai zama zargin Allah malami ya bayyana Allah mu fara da sunan Allah madogara
A shirin mu na gaba za mu tattauna da dan jarida Abubakar Haruna Galadanci da waɗanda suka yi ruwa da tsaki wajen nema wa iyalan marigayi Muhammadu Inuwa gayawa haƙƙinsu. A kasance lafiya.
To madalla a gaida Ibrahim Alfa Ahmad. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karin a takaice.
Bayan da aka yi kwanaki da dama babu wani bayani daga bakin jami'ai a jiya Lahadi, gwamnatin tarayyar Najeriya ta tabbatar da bacewan yaran 'yan mata su 110 a bayan harin da 'yan Boko Haram suka kai akan wata makarantar sakandaren 'yan mata da ke garin Dapchi a jihar Yobe. Ma'aikatar yaɗa labarai ta ce wannan adadi na 'yan matan makarantar sakandaren kimiyya da fasaha ta mata da ke garin Dapchi a cikin jihar Yobe su ne waɗanda aka gaza samun wani bayani game da su. Jiya Lahadi, wani sabon fada ya barke a kusa da Damascus duk da buƙatar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi ta tsagaye ta buɗe wuta na tsawon kwanaki 30 domin ba da damar gudanar da ayyukan ceto da kuma baiwa ma'aikatan jinya damar shiga cikin yankin ƙungiyar nan mai sa ido akan kare haƙƙin bil'adama a Syria da ke da babban ofishinta a Birtaniya. Ta ce an kashe wani yaro guda kana sama da mutane 12 suna fuskantar matsalar numfashi sakamakon harin sinadari mai guba na chlorine da aka kai a gabashin yankin Gauta din. Prime Minister kasar Somalia Hassan Ali Kaire ya umarci 'yan sanda da jami'an leken asiri da su gaggauta inganta matakan tsaro a Mogadishu, babban birnin kasar, a bayan wani harin da kungiyar Al-Shabab ta kai wanda ya yi sanadin mutuwar mutane kusan 40 a ranar Juma'a da ta gabata. Harin na ranar Juma'a shine irinsa na farko da kungiyar ta Al-Shabab ta kai a babban birnin kasar tun cikin watan Oktoba bara, inda wata babban mota ta tada bom da ya yi dalilin mutuwar mutane sama da 500, sai kuma wani harin da suka kai a hotel sati ɗaya bayan aukuwar na babban motar, nan ma mutane 30 suka mutu. Kakakin fadar shugaban Amurka na White House Sarah Huckabee Sanders ta ce za mu sanya ido mu ga ko sakon da Pyongyang ta bayyana yau na sha'awar tattaunawa da Amurka na nufin matakin farko ne na yin watsi da makamanta na nukiliya.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai canza hantsi za a je mu dauki da sauran shirye-shirye namu kafin mu yi sallama da ku za mu miƙa ta'aziyya ga Alhaji Aminu Mahmud Abbas da kuma Alhaji Lukman Abbas duka a New York da iyalan gidan Baba Abbas a birnin Kumasi na da tsohon Hajiya Zuwaira matan Alhaji Mahmud Abbas a unguwar Sufai Kumasi Allah ya kan magabata ya rahamshe su amin yanzu a madadin kowa da kowa din sashen Hausa na muryar Amurka musamman Maladan Ibrahim Ayawa da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da wanda ya shirya ya bada ubirgin CD da kuma injiniyan mu na wannan safiyar Chris Barnes Baba Yakubu Makeri ke sallama da ku sai da hantsi assalamu alaikum.